إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نركم مدى ساكي سادوا أولنا مصلاتي من البركة مصلاتي أبي هريرة أولنا قرينا أرليت أولنا رانتا Alhamis wacce ta daidai da ranar 5 ga watan Jumada al-Ula hijira 1443 wanda ya daidai da ranar 9 ga watan 11/2021 miladiya dan ci gaba da karatu wannan risala ta mu mai suna al-usul al-thalasa wallafar al-Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine zai zama darasin mu na 17 inaji darasi na 17 a cikin wannan risala in ba a manta ba darasan karshe mun shiga cikin al-aslu thalis mun shiga cikin asali na uku cikin usulu salasa wanda yake wajibi akan kowane mutum ya san su na farko ma'rifatul abdi rabbahu bawa ya san ubangijinsa na biyu ma'rifatu dinin islami bil adilla sanin addinin musulunci da dalilai da hujjoji na uku kuma ma'rifatu nabiyyukum muhammadin sallallahu alaihi wasallam sanin wane ne annabi muhammad a darasin da ya wuce mun ambace nasabar sa muhammad bin abdullah bin abdul muttalib bin hashim wa hashim min quraish wa quraish min al-arab wato kabilan larabawa ne balarabe ne cikin kabilan quraishawa kabila mafi daraja a cikin larabawa wal arabu min zurriyyati isma'il so kuma larabawa asalin su daga zuriyar annabi isma'il ne al-arabul musta'riba akwai al-arabul ariba akwai al-arabul musta'riba asalin annabi isma'il ba balarabe bane abinda ya zauna a garin larabawa tunda dan annabi ibrahim ne to sai ya zama balarabe sai koma ya wato aiki da harshen larabci to sai zuriyar su ake ce musu al-arabul musta'riba larabawa wanda suka juye suka koma larabawa daga baya dan annabi ibrahim al-khalil kira da aminci tabbata gare su shekarun sa walahu min al-umri 63 sana ya rayu shekara 366 a duniya yace minha 40 qabla an-nubuwa daga ciki akwai shekaru 40 da yayi kafin annabta wa 23 nabiyan wa rasula ya kuma yi shekaru 23 yana matsayin annabi manzo nubbi'a bi iqra an bashi annabta da iqra'a wa ursila bil mudassir aka kuma aiko shi a matsayin manzo da suratul mudassir wa baladuhu makkah garin haihuwar sa shine makkah wa hajar ila al madina yayi hijira ya kuma madina wanda a can kabarin sa yake ba asahu allah bin nazarati al an shirki allah ya aiko shi dan yayi gargadi game da shirka wa yad'u ila tauhid ya kuma yi kira zuwa ga tauhidi mala ya kawo dalilai wa dalilu qawluhu ta'ala فإن الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاحجر ولا تمنن ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر aka aka ce masa warabbaka fakabbir wasiyabaka warrujuz fahjur an aiko shi dan ya gargadi game da shirka ya kuma yi kira zuwa ga tauhidi yace wa ma'ana qum fa anzir ma'anar qum fa anzir ayunzir an shirki wa yad'u ila tauhid ya tashi yayi gargadi game da shirka ya kuma yi kira zuwa ga tauhidi da aka ce wa rabbaka fakabbir ai azimhu bit tauhid ka girmama ubangijinka ta hanyar tauhidi da kadaitawa ba abinda ya kai tauye haƙin Allah kamar kai masa shirka in kana son ka girmama Allah shine ka kadaita shi shine girmama Allah wasiyabaka abanna wa rabbaka fakabbir karshen girmama ubangiji shine ka kadaita shi da bauta wasiyabaka fatahir ay tahir amalaka an shirki yace ma'anansa tsarkake ayyukanka daga shirka war rujuz fahjur kuma ka kuma ka kaurace musu ayi ar-rujuz sina al-asnam wa hajruha tarkuha kaurace musu shine a bar su wal bara'atu minha wal bara'atu minha wa ahliha akwai kuma bara'a daga gumakan da masu bautar gumaka yace akhadha ala hadha 10 sinin ya rike shekara 10 akan wannan aiki yad'u ila tauhid yana kira zuwa ga tauhidi shekara 10 ana kira zuwa ga tsantsar tauhidi wa ba'da al-ashri urija bihi ila sama bayan shekara 10 sai aka yi miraji da shi zuwa sama wa furidat alaihi salawatul khams aka farlanta masa salloli guda 5 wa salla fi makkata 3 sinina yayi salla a garin makka na tsawon shekara nawa shekara 3 ana salla a makka sannan aka yi hijira zuwa madina mun gane shine cewa ba'daha umira bil hijra bayan wancan shekaru 13 da yi a makka an yi 10 kafin a farlanta sallah aka yi 3 bayan an farlanta sallah to sai aka umurci shi da yin hijira ilal madina zuwa madina wannan shine gaba da zamu tashi wancan da muka maimaita duk mun karanta shi kuma mun yi sharhi akan sa da haka ci gaban karatun mu wa ba'daha umira bil hijrat ila al madina bayan wancan shekaru 13 sai aka umurce shi da yin hijira zuwa ga madina wato zuwa garin madina Allah ne subhanahu wa ta'ala ya umurce shi Allah ya umurce annabin sai ya hijira ya koma madina domin mutanen makka sun hana shi ya tsayar da da'awar sa yanda ya kamata shekara 13 ana gogormaya haka a cikin watan rabiul awwal na shekara ta 13 bayan aiko shi a matsayin manzo annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya koma madina ya bar garin makka wanda garin makka shine garin farko wanda Allah ya saukar da wahayi a cikin sa kuma shine garin da manzon Allah ya fi so fiye da kowane gari har ma lokacin da zai yi hijira yake cewa makka ke ce garin da nafi so fiye da kowane gari in ba dan mutanen ki sun tilasta ni na fita daga garin ba da bazan bar shi ba da wannan malamai suke yin hujja game da abin da ya shafi kishin ƙasa da kishin gari suna hujja da wannan magana ta manzo Allah kaga da zai bar garin su yana jin ciwo in ba dan an kore ni da bazan bar ki ba to kaga kowa yana da kishin gari amma hadisin hubbul watani min al-iman bai inganta ba wai san ƙasa yana daga imani wannan ba hadisi bane la asla lahu bai da asali amma daga wannan abin da manzo Allah ya ake istinbadin kishin gari kishin ƙasa yana da kyau kai kishin garinku kai kishin ƙasarku kai kishin abin nan jaharku ya aka ce kishi kuma shine kai abin da zaka kawo ci gaba shi ake cewa kishi ba kai abin da zaka zagi wata jaha ko wani gari ko kai sharri ko kai kaza ba kai kishi shine kai abin da garinku zai ci gaba ai alfahari da garin kai abin da jaharku kasarku za ta ci gaba shi ake cewa kishi ka kawo ci gaba a kasarku duk abin da zai kawo matsala a gari kai iyayarka wajen maka kai karka kawo matsala kuma ka magance wato matsaloli da za su shigo garinku ko kasarku to jaharka ko wani abu irin wannan kai iyayarka ka yi maganin wannan ta hanyar wa'azi ta hanyar canzawa da hannu gurgudan abin da kake da iko wannan shi ake cewa kishi ila watan fahimta dan haka manzon Allah ya bar garin makka yana mai hijira da izinin Allah bayan yayi shekaru 13 a garin makka yana isar da sakon Allah yana kiran mutane zuwa ga Allah da hujja da basira sai dai yawan kafirai ko mutanen makka quraishawa basu karbi da'awar sa ba duk da basira yake kira da hujja yake kira adu ila Allah wal hadhihi sabili adu ila Allah ala basira da hujja manzo Allah yake kira hujja kuma wadda take qani'a mai gamsarwa amma duk da haka su akabir din kangararrun manya su basu karbi addinin ba kuma suna hana wa ruwa gudu sun hana wa na ƙasa su karba wanda ba ya karba ayi ta'azabtar da shi to haka suka yi tai haka suka yi watsi da wannan da'awa ta manzo Allah suka bijire mata suka kama ma cutar da shi annabin da sahabbansa suka kama cutar da manzon Allah suka cutar da shi suka cutar da sahabbansa kai har ma ƙarshe suka tsara wani makirci na kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yayin da suka taru a wani gida da suke kira Darun Nadwa, gidan shawara. Suka yi shawara cewa ya za su yi da annabin nan. Al'amarinsa kullun ci gaba yake, mun kasa dakile shi. To a lokacin ne suka tattauna, saboda sun ga sahabban manzo Allah suna ta yin hijira suna koma Madina. To sai suka tattauna suka ce to dole su yi yanda za su yi su dakile manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga sahabban su suna ta yin hijira, kaga dole wata rana zai bi su. Idan ya bi su can inda zai je zai samu taimako, ya samu nasara, kuma ya dawo ya ci karfin mu, ya dawo ya fi karfin mu. To idan kuma ya dawo kaga idan ya fi karfin mu zai kuma zai dawo yanzu mu ne kasa da shi. To aka yi ta kawo shawarwari daban-daban. In kun koma karatun mu da muke na Ar-Rahiqul Maktum, in kuna bibiyan mu ta kafafen sadarwa, muna karatun Ar-Rahiqul Maktum a cikin wannan gaban muke, gaba ta hijiran manzon Allah a cikin wannan gaban muke. Wannan darussa uku da suka wuce duka akan wannan muka yi magana. In mutum ya koma zai ji duk yanda abin ya kasance. To da suka shawaran makiyin Allah Abu Jahal shine wanda ya zo da wannan shawara, yace ni abinda nake gani kowace kabila a zabo wani matashi majiyin karfi, sannan kowane a bashi takobi mai kaifi irin ga yama jini na wuce din nan, sannan sai su fada masa su duka su kashe shi tare. To kaga sai jinin sa ya watsu akan kabilun Larabawa gaba daya. Yanzu kabilan sa ta banu Abdul Manaf ba za su iya yakar kabilun Larabawa gaba daya ba, dole sai dai su yarda da diya a biya su diya. Kaga shikenan mun huta da shi. A lokacin da ake shawara ma shi dan yana nan, shi dan yace wannan ita ce shawara wadda babu kamata. A lokacin ne aka zartar cewa haka za a yi. To Allah sai ya sanar da annabinsa game da abinda mushrikai suke kullawa, ya kuma yi masa wato izini ya yi hijira. To Abubakar dama ya riga ya shirya shi ma zai yi hijira ya tafi Madina. To sai annabi ya ce masa ka dan jira ka dan, ni ma ina fatan a yi min izini in yi hijira. To Abubakar sai ya jinkirta dan ya samu yin hijira tare da annabi. Nana Aisha ta ce wata rana muna cikin gida, tsakiyar rana sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya nadiɗiye fuskarsa da rawani dan kar a gane shi. Aka ce wa Abubakar ga manzon Allah nan ya zo da a lokacin da bai saba zuwa ba, kuma ya rufe fuskansa a yanayin da bai saba ba. Abubakar ya ce ina bayar da mahaifina da mahaifiyata fansa gare shi, ba abin da ya kawo shi a wannan lokacin sai wani babban al'amari. Da haka yayi izini manzon Allah ya shigo, sai manzon Allah ya ce wa Abubakar ka fitar da iyalanka daga nan, ina son mu tattauna wata magana mai muhimmanci. Sai sayyidina Abubakar ya ce masa ai wannan iyalinka ne, wannan matarka ce Aisha, lokacin an yi aurensa da Aisha amma ba a kai ta gidan shi ba, an gane ko, to wannan matarka ce Aisha, wannan kuma yayarka ce, kaga iyalinka ne. Da haka sai annabi yayi ya ga yawa sayyidina Abubakar ya ce kad uzina li bil khuruj, an yi min izini in yi hijira. Abubakar sai ya ce as-suhbata ya rasulullah, yace zan bi ka, zan zama abokin tafiyarka ya manzon Allah. Sai manzon Allah yace na'am, yace masa ba matsala. Sai yace ya rasulullah, yace ya manzon Allah ka rige ɗaya daga cikin taguwa guda biyu, dama ya kyaye taguwa biyu da irin wani kiwo da ake musu na musamman idan za a yi dogo tafiya da su, ana ba su wani abinci na musamman don su yi rashin nauyi, dama ya shirya su don wannan hijira din. Sai ya ce wa annabi ka kama taguwa guda ɗaya, ya nuna masa wadda tafi kyau daga cikin biyu, wadda tafi kuzari. Sai annabi ya ce masa bithamani, zan karɓa amma da kuɗi zan biya ka, ba kyauta zan karɓa ba. Zan karɓa amma da kuɗi. Lokacin ne manzo Allah ya fita tare da Abubakar, suka je suka shige cikin wani kogo da ake kiransa Ghar Thawr, wani dutse ne mai wahalar hawa. Da kyar suka hau can sama, sannan suka shige cikin wani kogo. Sai da suka yi kwana uku cikin wannan kogo. Abdullahi bin Abubakar shi yake zuwa da dabbobi, suna shan nonon dabbobin. Sai ya zo da dabbobi kamar ya tafi kiwo ne, idan ya zo sai su sha nonon wa'innan dabbobin, su kwana dare suna shan nono. Da asuba sai ya dawo cikin gari da dabbobin, abu sai ya dawo gari. Ashe bawan sayyidina Abubakar nake son cewa, wani bawa daga cikin bayin sa da shi yake zuwa da dabbobi shi Abdullahi yana zuwa ya kai musu labarin abin da ake tattaunawa ne a Makka an gane sai ya zo sai in dare yayi sai ya tafi can wannan kogo da suke ciki sai ya kwana tare da su sai ya gaya musu duk abin da ake tattaunawa amma da asuba yayi sai ya dawo sai ya dawo ya wuni a Makka sai Qurayshawa su ga kaman tare da su ya kwana to shi kuma wannan bawa na sai ne Abubakar tuna bawa ne da an ga ya kora dabbobi ba amma san ko bawan waye ba ba wanda ya damu da shi wannan kawai bawa ne yana ta kiwon shi shi kuma kawai ya kewaya can da yamma dabbobi sun yi kiwo da yamma ta yi sun yi nono dama akwai wani nono da yake tatsawa sai ya ɗauki dutse mai zafi sai ya jefa ciki sai ya kaman ya dahu sai a kai wa manzon Allah da Abubakar su kwana dare suna sha to in asuba ta yi in Abdullahi ya dawo Makka sai ya biyo bayan shi da dabbobin sai ya ɓatar da sawunsa don kar a ga sawunsa don haka shi Abdullahi din Aisha ta ce yaro ne mai kaifin hankali bai jin wata magana face sai ya kiyaye ta ya zo ya gaya wa manzon Allah da Abubakar abinda ake ciki da haka Qurayshawa suka kama neman manzon Allah ta kowace fuska suna nema ta kowace wasila su ga sun cimma annabi da Abubakar har ma suka sanya duk wanda ya kawo shi ko ya kawo ɗaya daga cikinsu ko a mace ko a raye za a ba shi raƙumi 100 a wancan lokaci kamar telam 100 ne a yau shi za a baka telam irin wannan daf guda 100 kaga dukiya ce mai yawa amma Allah yana tare da manzon Allah da sayyidina Abubakar yana ba su kulawa yana ba su kariya har sai da Qurayshawa ma suka zo bakin ramin da suke har sai na Abubakar ke ta inda ɗayan su zai duba ƙasan kafafuwansa da ya ga mu inji Abubakar suna cikin kogo yake cewa law anna ahaduhum nazara ila qadamaihi la absarana inda ɗayan su zai duba ƙarƙashin kafafuwa ya dan sunkuya da ya ga mu annabi ya ce masa la tahzan inna allaha ma'ana kada ka ji tsoro Allah yana tare da mu hadisin Bukhari ya fitar da shi yace masa a wani hadisi ma zannaka ya Abubakar bisnaini Allahu thalisuhuma bai tsammanin kai Abubakar game da mutum uku wanda Allah ne na ukun su mutum biyun da Allah ne na ukun su ba Bukhari ya fitar da shi har sai da abubuwa suka lafa bayan kwana uku abubuwa sun lafa sun dan an rage motsin yawan neman su to lokacin ne manzo Allah ya fito tare da sayyidina Abubakar suka nemi daman sun yi randevu da wani wanda ya san hanya suka yi jinga da shi sai ya alƙawari zai zo ya tafi da su bayan kwana uku suka ba shi taguwan nan guda biyu ya tafi da su bayan kwana uku ya zo da wannan taguwa guda biyu sannan ya jagoranci a manzon Allah za su tafi madina tana arewa ne ga Makka amma sai suka yi kudu kamar za su Yemen sai da suka yi tafiya mai tsawo sannan suka yi kwana suka bi wata gabar teku wajen yammaci wato tekun nan wannan da yake tsakaninmu da su tekun nan na Misra lamar Ruj wannan Maliya ta gefen Maliya da wani ne a shiga wannan ramu a shiga wannan har suka samu suka isa Madina a yayin da mutanen Madina suka ji annabi cewa ya baro Makka wanda suka yi hijira suka koma Madina da mutanen Madina suka ji labarin ai annabi ya baro Makka ana ta neman shi to kullun sai su fito bakin gari manyan duwatsun gari su tattaru a nan suna hangowa su ga ta inda manzo Allah zai bullo kullun za a zo a wuni nan sai rana ta yi tsakiyar rana sannan a koma gida sai zafin rana kawai yake kora tun da safe za a zo nan kowa ya hau dutse ana ta lallekawa zafin rana ne kawai yake maida su gida to suna cikin wannan wata rana sun wuni har rana ta yi zafi sun koma gida sai wani bayahudi ya hau bisa ɗakinsa yana ɗan gyare-gyare kawai sai ya hango wasu mutane suna tafiya kawalwalniya tana kaɗawa da su cikin zafin rana to sai wa sahabbai albishir ce ya ma'ashar al'arab haza jiddukum ce ya ku taron larabawa ga ɗaukakar taku nan da kuke nema ga izzar ku nan da kuke nema shi ne ko musulmi suka yi bari daga cikin garin Makka suka tarye su kowa da makami a hannunsa a zare dan girmama manzon Allah da kuma nuna ashirye muke mu bada rayuwarmu dan mu kare ka ashirye muke mu fita jihadi tare da kai haka suka tare manzon Allah ashe cewa an tare shi da kada dan badan bam bam bajan bam bajan bajan an tare shi da kida wannan ba gaskiya bane ba wanda shine aka samu wasu masu wata dariƙa sun makalema wannan kissar suna kida a masallaci suna cewa addini ne wannan ba addini bane to lokacin ne da suka zo manzo Allah sai bangaren dama da su ya sauka a wani guri da ake kiransa wato gidajen Banu Amr bin al-Auf a Quba wurin da ake cewa Quba ya zauna anan tsawon wasu kwanaki sannan aka gina masallacin Quba wanda aka sani a yanzu sannan daga baya ya wuto ya iso Madina tare da mutane wasu mutane tare da shi kuma wasu mutane suna taryen shi a hanya har sai na Abubakar yake cewa kharajan nasu hina qadimna al-Madina fi turuq wa ala al-buyut haka mutane suka fito lokacin da muka iso Madina wasu akan hanya wasu akan gidaje wasu akan katangu wal gilman wal abunna wal khadmu ko wal khidamu da bayi da mutane masu hidima suna cewa Allahu akbar jaa rasulullah Allahu akbar jaa Muhammad maza Allah ya iso Madina to a lokacin ne aka fara aka shimfida daula ta musulunci aka fara yada da'awa to wannan shi abinda yanda hijiran ta kasance to ashe yasa anan malaki ce wal hijratu al intiqalu min baladi shirki ila baladi al-islam na koma littafin yace wal hijratu abinda ake cewa hijra al intiqalu min baladi shirki ila baladi al-islam shi ne mutum ya cirata daga garin shirka zuwa garin musulunci ka bar garin shirka ka koma garin musulunci shi ake cewa me hijra a lugar larabci kalmar al-hijratu an karbo ta ne daga al-hajru wanda shi ne at-tarku ka bar abu al-hajru shi ne kauracewa ka tafi ka bar abu ka kaurace masa amma a shari'ance shine kamar yadda malam ya faɗa al-intiqalu min baladi shirki ila baladi al-islam idan aka ce baladi shirk garin shirka shine garin da ake tsayar da shi'ar na kafirci amma ba a tsayar da shi'ar na musulunci da inda ka duba kawai zaka ga coci da kaza da abubuwa na kafirci shi ake tutar kafirci ita ce take dagawa amma ba a ganin ta musulunci tana kadawa ba a jin kiran sallah a garin shiru zaka ji in azhar tayi ba zaka ji kiran sallah ba a ta da sallar jami'i ba a idi a garin ba a juma'a wannan kuma ala wajhin am ake nufi ba a juma'a ta fuska gamammiya a ce a kasar kowa an tafi juma'a babu wannan me yasa muka ce ala wajhin am shamil ya zama duka garin ko ina an tafi juma'a domin ka cire garuruwan kafirai wanda ana sallan juma'a amma ba ala wajhin am ba baka ma san ana yi ba kasan kafirai zaka samu akwai kasan kafirai da ana sallan juma'a amma masu yin ta daidai ku ne masu yin ta yan kadan ne yan musulmi yan tsiraro suke yi to wannan ba a ce masa biladul islam dan wasu mutum 20 mutum 100 suna sallan juma'a a garin ba a ce masa biladul islam ba a ce masa garin musulunci saboda masu yin sallar yan kadan ne ko ba su yin sallar jami'i yan kadan ne da aka tutar musulunci ba ta kadawa a garin amma abinda ake cewa garin musulunci shi ne garin da ake tsayar da duk wani shi'ar na musulunci in lokacin idi ya yi duka za a bare a tafi idi za a bare a tafi sallar jami'i za a tafi sallar juma'a da sauransu za ka ji kiran sallar ko ina to da shi ake cewa garin musulunci wal hijratu faridatun ala hazihi al-umma min baladi shirki ila baladi islam malai yace ita hijira farilla ce akan wannan al'umma daga garin kafirci zuwa garin musulunci farilla ne hijira wajibi ne akan kowane mu'mini wanda ba zai iya tsayar da addinin sa a garin kafirci wanda yake ba a garin da yake gari ne na kafirci bai iya tsayar da addinin sa a garin wanda musuluncin sa ba zai cika ba idan yana wannan garin ba zai iya bayyana musuluncin sa ba sai in yayi hijira to hijira ta zama wajibi akan wannan musulmin ta zama wajibi akan wannan mu'min wa hiya baqiyatun ila an taquma as-sa'ah kuma hijira tana nan ba a shafe hukuncin ta ba har tashin kiyama. Akwai masu fakewa da hadisin la hijrata ba'da al-fath, su ce to ai an soke hijira, ba haka wannan hadisin ba haka yake nufi ba, ma'ana da hijira wajibi ce ga duk musulmin da ya musulunta, to dole yayi hijira ya koma Madina dan ya karfafa daular musulunci. Aka wajabta hijira, dole ka baro garinku ka zo dan ka karfafa, sai ga wanda yake da wani uzuri. To bayan an yi fatuhu Makka musulunci yayi karfi, sai aka ce to wannan wajibcin babu shi a yanzu, haka in ka karbi musulunci zaka iya koma garinku kai zaman ka a garinku, ba dole ka yi hijira ba, amma da sharadi in zaka iya yin addinin ka a garin naku, in zaka iya gudanar da addinin a garinku, kuma har yanzu wannan dokar tana nan. Mun gane har yanzu dokar, shi yasa malam yace wa hiya baqiyatun ila an taqum as-sa'a, hijira tana nan har kiyama ta tsaya, duk wanda ba zai iya yin addinin sa ba a inda yake, to ya zama dole ya bar gurin ya je inda zai yi addinin sa, dan dan shi aka halicce shi. والدليل قوله تعالى دليل وانكم شين فدن الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستطفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتحاجروا فيها وأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستطفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك أسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Allah ya ce lalle wa'annan da mala'iku suke karban ransu zalimi anfusihim, suna masu zaluntar kawunansu. Qalu fima kuntum, zasu ce ya kuka samu kanku a wannan halin, ya aka yi haka ta kasance. Qalu, zasu ce kunna musatafina fil ard, mun ban zama masu rauni ne a ban kasa, kun same mu ba mu da cikakken addini, saboda mu an raunana mu, ba a barin mu mai jami'i, ba a barin mu mai sallah, a boye muke kaza. Wannan ita ce hujja da zasu bayar, musatafina, mun zama masu rauni a ban kasa. Qalu, sai mala'iku su ce alam takun ardullahi wasi'a, shin kasar Allah bata zama yalwatacciya ba, fatuhajiru fiha, ku yi hijira a cikin ta, me yasa ku yi hijira ba, shi sai shiru ba amsa, ba amsa. Allah ya ce fa ulaika ma'awahum jahannamu, to wa'inna makomar su ita ce jahannama saboda rashin hijira. Wa sa'at masira, kuma tayi muni ga zama makoma, a ce jahannama ita ce makobarka, wannan makomar ta yi muni. Ce illa almustadafina min ar-rijali, sai kadai masu rauni daga cikin mazaje, irin guragu, tsofaffi da sauransu. Wan nisa'i, da mataye. Wal wuldani, da yara kanana. La yastati'una hilatan, wanda ba su da wata dubara. Wala yahtaduna sabila, wanda ba sa ma gane hanya, ba sa shiriwa zuwa ga hanya. In ma sun taho hijiran bacewa za su yi ko su halaka a daji. To fa ulaika wa innan asallahu an ya'fu anhu, akwai tsammanin Allah ya yi masa rangwame. Wa kana Allahu afuwan ghafura, shi kuma Allah ya kasance mai yawan afwa, mai yawan gafara. Wannan aya ita ce hujja akan wajibcin hijira, duk wanda bai yi ba, to idan mala'iku suke masa wannan tambayar ba zai iya bayar da amsa ba. Samu mun abin ga Allah. Da haka wannan ayar ita ce dalili akan cewa wa'annan saboda ba su yi hijira ba, tare da cewa suna da iko yin hijira, mala'iku da suka zo karɓar ransu, kaga dan su kunyata su, su fallasa su, suka yi musu wannan tambayar. Amma wanda suke hijiran ce ta gagare su saboda rauni ko tsufa ko kasancewar su mata ko kuruciya, to wadansu Allah ya yafe musu. Wa qawluhu ta'ala, da kuma fadin Allah ta'ala, ya ibadiyal ladina amanu inna ardi wasi'a fa iyaya fa'budun, Allah ya ce ya ku bayina waɗanda suka yi imani, inna ardi wasi'atun, lalle kasa ta mai fadi ce, haka fa iyaya fa'budun, ni kadai za ku bautawa. Fa iyaya fa'budun, ni kadai za ku bautawa, inna ardi wasi'a. Ita ma wannan ayar hujja ce a cikin suratul ankabut aya ta 56. Malam yace qala al-Bagawi rahimahullah ta'ala, Imam al-Bagawi ya fada, Allah ya ji kansa, yace sababu nuzuli hadhihi al-aya fil muslimin alladhina bi Makkah lam yuhajiru nadahum Allah bi ismi al-iman, yace wannan ayar sababin saukarta ta sauka ne akan musulmi wanda suke garin Makkah ba su yi hijira ba, shi yasa Allah ya kira su da sunan imani, yace ya ayyuhal ladhina, ya ibadiyal ladhina amanu inna ardi wasi'a, dan mu'minaini suka zauna a Makka bayan sun musulunta ba su yi hijira ba. akan su ayar ta sauka, akan su ayar ta sauka. To wannan magana da malam ya jingina ta zuwa ga Imam al-Baghawi, a zahiri zaka kama a tafsirin sa, tunda yace sababun nuzul kamar a tafsirin sa ya nakalto ta, amma maganan bata cikin tafsirin sa da wannan lafazin, bata cikin tafsirin sa, baiwa ko a wani littafin sa ne ya ciro ta. Wa dalilu ala al-hijrati min as-sunnah, dalilin da ya nuna wajibcin hijira daga sunnar annabi, qawluhu sallallahu alaihi wasallam, fadar annabi da yace la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at tawbah wala tanqati'at tawbatu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha, la tanqati'ul hijratu, hijra bata yankiwa, hatta tanqati'at tawbah, har sai idan tuba ya yanki. Yace wala tanqati'ut tawbatu, kuma tuba baya yankiwa, hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha, sai rana ta fito daga yamma, a lokacin ne ake rufe kofar tuba. Imam Ahmad ya fitar da hadisin da Abu Dawud da sauransu ta hanyar Abil Hind Al-Bajali daga Muawiya bin Abi Sufyan. Albani ya ce rijalu isnadihi siqatun, amma banda abi Hind ya ce shi majhul ne, ya ce lakin lam yatafarrad bihi, ba shi ya kadaita da shi ba, lam yatafarrad bihi. Dan haka Albani ya inganta shi li ghairihi, ya ce sahihun ne li ghairihi, hadisi ne sahihun li ghairihi. To a hadisin da annabi ya ce wala tanqati'u tawba hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha, abinda yake nufi shine lokacin da duk wani aikin kirki ake katse shi daga karba, a duk lokacin da rana ta bullo daga yamma, an saba ganin rana ta fito daga ina, daga gabas, ranan ana tashi sai ga ta daga yamma, to kowa ya ganta zai fadi ya sajada, da mushriki da kafiri da dan iska da kowa zai fadi ya sajada, amma lokaci ya kure, kowa zai yi imani amma imanin ba zai amfani ba. Shi Allah ya ce yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira, suratul an'am aya ta 158. Allah ya ce ranar da wani sashi na ayoyin ubangijinka zai zo, to la tanfa'u nafsan imanuha, ba wata rai da imanin ta zai amfane ta, lam takun amanat min qabl, matakar bata yi imani ba kafin wannan ayar, matakar bata yi imani ba kafin fitowar rana daga yamma, aw kasabat fi imaniha khaira, ko kuma ta aikata alkhairi a cikin imanin ta. To a lokacin da rana za ta fito daga yamma, duk ran da ta yi imani, wannan imani ba zai amfane ta ba. To abinda ake nufi da ba'du ayati rabbika yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, suka ce shine tulu'u shamsi min maghribiha, fitowar rana daga yamma, a duk lokacin da rana ta fito daga yamma shikin an rufe kofa, duk wanda ya yi imani ba za a karbi imaninsa ba. To annabi ya ce hijira ba ta yankewa sai an zo wannan lokacin, kaga hadisi ne tabbatacce kenan, hijira wajibi ce har yanzu, duk wanda yake gurin da ba zai iya yin addininsa da kyau ba, ya zama dole ya yi hijira ya koma inda zai iya yin addininsa yadda ya kamata. To da wannan nake so zan yi dogon bayani akan hijira zuwa garin kafirai, ko kuma bulaguro zuwa garin kafirai. Mas'ala ce wadda muna fama da ita a yau, muna cikin matsala game da ita, muna fama da ita kuma muna cikin matsala game da ita, da sanin hukuncinta da kuma hadarin da yake cikinta. Na farko, bulaguro zuwa garin kafirai, kai bulaguro daga garinku ka tafi garin kafirai baya halatta sai da sharuɗa guda uku. Sharuɗa guda nawa? Guda uku. Sharuɗin farko, ya kasance mutum yana da ilimi na shari'a wanda zai iya tunkuɗe duk wata shubha da wannan ilimin, da kuma wata shubha da za a zo masa da ita game da addinin sa, yana da ilimin da zai kare shi. Sharadi na biyu, ya kasance yana da addini mai karfi, mutum ne mai riko da addini, riko da addinin da zai hana shi bibiyar sha'awoyi da zai tardo a can. In yaje can zai ga mata ga sanan tsarara, zai ga nama alade gashi nan ya ga su da mai yana tutsutsi, ya ga barasa ga ta nan da sanyi da abubuwa na kaɗe-kaɗe raye-raye, abubuwa ga sanan na sabo, wasu ma na kafirci. Yau yana da karfin takawa da tsoron Allah da imanin da zai katangance shi daga bin sha'awar zuciyarsa. Na uku, ya kasance bulaguran, bulaguro ne da ake da bukatarsa, yana da bukatar bulaguran, mana bulaguro ne da ake da tsananin bukatarsa. Bukata ce ta sa zai tafi, bukatar da ba zai same ta ba a nan sai ya je can. Kun gane? Akwai sharadi na hudu wanda malamai suke ambata, shi ne kuma ya zama idan ya je can zai iya yin addininsa yadda ya kamata, wanda mun ambace shi. Idan ya je can zai iya gudanar da addininsa, ya samu inda zai yi sallah cikin jama'a, ya samu inda zai yi juma'a, in idi ne ya zo inda zai yi idi, yana da damar ya yi duk wani abu na musulunci ba tare da takura ba. Wannan su ne sharuɗa guda uku. Idan waɗannan sharuɗa guda uku ba su cika ba, to baya halatta bulaguro zuwa garin kafirai, saboda abin da yake cikin yin hakan na fitintunu da kuma tsoron fadawa fitina da kuma tozarta dukiya ba tare da kuma tozarta dukiya, dan mutum zai tozarta dukiyarsa ne yayi bulaguro tafi garin kafirai ba tare da fa'ida ba. Domin mun san cewa zuwa bulaguro zuwa garin kafirai, musamman irin kasashen Turai, ana kashe kuɗi da yawa. To ka tozarta dukiya, bai kun ka gina masallaci a garinku, ko ka gina makaranta ko gidan marayu, ko ka kashe makudan kuɗi ka tai Turai wurin kawai wani bakansu ko wani abu irin wannan, kai da iyali ka kwashe su wai an tai yawon shakatawa, to wannan laifi ne. Amma idan bukata ta kama, kamar za ka je jinya, ba ka da lafiya za ka je jinya, nan babu inda likita ƙwararriya da za a yi maka maganin irin wannan cutar, ko kuma za ka je neman ilimin da ba a samunsa a ƙasarku, kuma ya kasance kana da addininka, kana da iliminka na addini, ka cika sharuɗan da muka ambata a baya, to wannan babu laifi. Mun fahimta? Amma bulaguro saboda yawon buɗe ido garin kafirai, mun tafi yawon shakatawa, yawon buɗe ido garin kafirai, wannan ba bulaguro bane na bukata. Ko bukata ce? Ba bukata bace ta a wannan ɗinka. Sannan kuma kana da damar ka tafi garin musulmi kai ka buɗe ido, ko babu abin buɗe ido a garin musulmi? Garuruwan musulmi ma sun fi na kafiran abubuwan buɗe ido. Haka garuruwan mu na musulmi, duk abin da kake so na ka buɗe ido ka tala ido, akwai su a garin musulmi, ba ka da buƙatar sai ka tafi garin kafirai yawon buɗe ido, ba ka da buƙatar wannan. To amma abin da ya shafi zama a garin kafirai, shi kuma ko ba garin kafirai ka zauna ka bayar da shi garin zama, to shi ma wannan yana da haɗari mai girma, haɗari akan addininka da ɗabi'unka da sulukinka da ladubbanka, duka za su samu matsala. Wanda kuma wannan ya faru an gani, mutane sun gani a fili daga waɗanda suka je suka bayar da can gurin zamansu, za ka ga ranar da za su dawo da yanayin da ba haka suka tafi ba, sun tafi a matsayin salihai su dawo a matsayin fasikai, haka za su dawo. Wani ma zai dawo a matsayin murtaddi, ya kafirce wa addinin musulunci. Wani ma zai dawo bai yarda da duk wani addini ba, zai ce shi kawai ba wani addini a duniya, bai bin wani addini, shi kawai dan ba ruwanka da addini. Wani ma har ya dawo yana jayayya da addini, yana izgili game da masu addini, saboda ya je kasan Turawa ya dawo, zai zama yana izgili ga ma'abuta addini, yana musu dariya, yana cewa wawaye ba su san ci gaba ba, ba su waye ba, ba su yi kaza, ba su yi kaza, yan tsananin addini, yan kishin, yan menene, tsatsauran ra'ayi da sauran abubuwa da irin wanda zai ta jinginawa masu bin addini. Shi yasa wannan abu ne da ya kamata mutane su kiyaye shi da kyau, mahukunta su kiyaye, iyaye su kiyaye ƴaƴansu game da irin wannan, da kuma sanya sharuɗan da muka ambata idan har buƙatar tafiya ɗin ta kama. ya zama an dora wa'ancan sharuɗa an kiyaye su. Shi yasa malamai suke cewa kasancewar zuwa garin kafirai ka zauna kamar yadda gurin zamanka sai ka ɗauki lokaci mai tsawo kafin ka dawo ya fi komai haɗari. To shi yasa ake ƙara wasu sharuɗa guda biyu a kan wannan, wasu sharuɗa guda biyu. Suna cewa duk wanda zai je garin kafirai ya zauna, to wannan zaman da zai je yi dole ya zama ya cika wasu sharuɗa guda biyu wanda su ne ginshiki na wannan zaman, sai da su sannan zaman ya yiwu. Sharaɗin farko ya zama ya samu amintuwa game da addininsa, ya zama yana da ilimi, yana da ƙarfin imani, sannan yana da ƙarfin zuciya wanda zai tabbatar da shi akan addininsa, sannan kuma ya kare shi daga talalaɗiya. Sannan a zuciyarsa ya zama yana kullace da adawa da su kafiran a cikin zuciyarsa, yana zaune a cikinsu amma zuciyarsa yana kullace da adawa da ƙiyayya game da su, wanda wannan zai nesantar da shi daga yayi mawalati da su, zai nesantar da shi daga yayi soyayya da su. Domin mawalati da kafirai da kuma soyayya da kafirai, ayi abota da su, ayi soyayya da su, wannan yana kore imani. Da Allah ta yi la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ba za ka taɓa samun mutanen da suka yi imani da Allah da ranar lahira ba ka samu suna soyayya, abota, ina da aboki sunansa Udwardu, ka samu yana soyayya, yana abota da wanda ya ƙi Allah da manzansa, yake ƙiyayya da Allah da manzansa. Indai muminin kirki ne ba za ka samu yana yin wannan ba. Allah ya ce ku walau kanu aba'ahum, ko da ko iyayensu ne da suka haife su, aw abna'ahum, ko iyayensu da suka haifa da cikinsu, aw ikhwanahum, ko ƴan uwansu uwa ɗaya uba ɗaya, aw ashiratahum, ko kuma sauran dangi. A wata ayar Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin. Ya ku masu imani kada ku riƙi yahudu da nasara masoya, sashin su majibinta sashi ne, suna taimaka ma sashi dan su ga sun rusa musulunci. Yace wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, duk wanda ya jibince su daga cikin ku to ya zama su, duk wanda ya kaunace su daga cikin ku ya zama su. Inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin, Allah baya shirye da mutane azzalimai. Allah yake amma abin mamaki, fatara alladhina fi qulubihim marad, fatara alladhina fi qulubihim marad yusari'una fihim yaquluna nakhsha, yaquluna abanna fatara alladhina fi qulubihim marad yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'ira. Allah subhanahu wa ta'ala yace zaka ga wadanda cikin zukatansu akwai cuta, daman munafikai ne, musuluncin ba da gaske suka rike shi ba, akwai cuta ta shakka a cikin zukatansu da sauran cututtuka da suke hana wa imani gindin zama a cikin zuciya. Zaka ga suna yin gaggawa fihim na zuwa wajen waɗannan kafirai, daga shi kawai gane yake ai kafirai sun tafi sun bar mu, ai babu ci gaba sai mun koma ga kafirai mun yi koyi da su, ai ba inda za a yi rayuwa sai in mun koma mun yi rayuwa irin tasu, ba inda zai je ya shakata ya huta sai garin kafirai. Allah ya ce yana cewa naqsha an tusibana an yaquluna naqsha an tusibana da'ira, muna jin tsoron in ba mu yi haka ba to musiba za ta afka mana, in ba mu haɗa gwiwa da su ba to talauci zai kashe mu, in ba mu haɗa baki da su ba muka haɗa gwiwa da su to talauci zai, musiba za ta same mu, talauci zai kashe mu, bala'i zai kashe mu. Dan ta'addan nan in ba su ba to za su kashe mu, bala'i zai same mu, dole sai su za su zo su tsare mu, mu ba za mu iya noma shinkafa da kanmu ba sai sun kawo mana, ba za mu iya kamfani da kanmu ba sai sun yi mana, ilimi ma ba za mu iya tsara ma kanmu ba sai sun kawo mana, tsarin yanda za mu gudanar da sha'anin mulkin mu da rayuwar mu da kaza ba za mu yi da kanmu ba sai in su, in ba haka ba musiba za ta afka mana, naqsha an tusibana da'ira. Allah ce fa asallahu an ya'tiya bil fath, akwai tabbacin Allah zai zo da budi matakar kun riko da addininsa, to Allah zai kawo muku fatahi, aw amrin min indihi, ko wani al'amari da zai zo daga wajensa, zai iya aiko dairin ababil tarbihi bi ijaratin min sijil, ko wani al'amari daga wajensa. Fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin, sai su waye gari akan abin da suka asarta a cikin rayukansu, suna masu nadama, kuna ganin in ba da kafiran nan ba za mu iya rayuwa ba. To Allah zai iya kawo budi ko wani al'amari daga wajensa wanda ba a san ba ko menene, sai su waye gari suna masu nadama akan abin nan da suka boye a zuciyarsu, da suna ganin musuluncin nan fa yanzu fa an ci gaba, yanzu fa rayuwa an fa ci gaba, yanzu cewa a dawo ayi wani musulmi ba shi bane, yanzu insaniya ce maganar musulunci, ni musulmi ne wannan babu shi, an zamani zamanin karni na 21 muke, lokaci ne na civilization, lokaci ne na wayewa, lokaci ne na technology, lokaci ne na biology, lokaci ne na logi, lokaci to Allah yace zai yi nadama akan wannan. Ya tabbata a sahih Bukhari mazala la cewa anna man ahabba qauman fa huwa minhum, dukkan wanda ya so wasu mutane to ya zama dan cikin su. Yace kuma wa annal ma'a man ahabba, mutun yana tare da wanda yake so. San maqiyan Allah, san maqiya Allah yana daga cikin mafi girman hadari akan musulmi. Musulmi yaje yana san maqiyan Allah, kafiri kaje kana kaunarsa, domin san kafiri zai lazumta kai masa muwafaqa akan abin da yake, kuma kuma bi shi akan abin da yake. In ka ji kana son shi to zaka yi kokarin ka goyi bayan shi, zaka wafaqa masa akan abin da yake yi, sannan kuma zaka bi shi akan abin da yake, ko kuma alal aqalla ka kasa masa inkari akan laifin da yake. Alal aqalla kaga yana kafirci ka kasa masa inkari. Kisa yau zaka ga akwai masu musulmin da suke cewa a daina cewa yahudu da nasara kafirai, ai ba kafirai bane, ai su ma suna da addini saukake daga sama, da haka ba a ce musu kafirai, sai dai a ce musu ahlul kitabi, kuma kafirai ne. Alqur'ani ya kafirta su, hadisan annabi sun kafirta su. Annabi ya ce ba wanda zai ji an aiko ni ba yahudi ko ba nasare sannan ya zama bai imani da abin da nazo da shi ba face dan wuta ne, da kana min ashabin nar. Da kai duk wanda ya bai bi addinin musulunci ba bayan an aiko manzo Allah kafiri ne. Inna dinan inda Allahil Islam, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal min, duk wanda ya bi wani addini wanda ba musulunci ba za a karba masa ba, wa fil akhirati min al-khasir. To duk irin wannan ne son su din da kusantar su da zama da su da muwalati da su shi yake sa ka rika kare su. Zai ce musu kafirai a daina kaza, ina da aboki arne ya kaza kaza kaza, wani ma har tambaya yake turo min wai da aboki arne shi idan ana bukin sallah yana zuwa gidan shi tare da iyalin shi, shi ma yanzu in suna kristimeci zai iya zuwa shi ma coci ya je ya zauna. Nace je kai kanin jarje mushi kiru wannan ne yake janyo wannan, an masa mutuwa zai iya zuwa kaza, ai zai iya zuwa ina da wani aboki arni zai iya zuwa jana'izar sa zai iya kaza zai iya kaza, duk wannan ne yake janyo matsalar. Tun farko in baka yi soyayya da shi ba ya zama mu'amala ce kawai ta hada ka, in saye ne ka sayar, in saye saiwa ka sayar masa kaza, wannan shine mu'amala wanda musulunci bai hada ba ta hada. Kuna makautaka tare ka bashi haƙƙin sa na makautaka, kuna kaza kana kaza kake kiyaye wannan, amma maganan ka ji kana son shi har ku yi abuta har ka rika gaya mashi wani sirrinka, iyalin ka samu matsala da iyali arne zai zo ya sasanta ku, to kaga akwai matsala. Wannan shine sharadin farko, mutum ya zama yana da addini mai karfi, sannan kuma zai tafi da gaba da kiyayya a zuciyarsa ga waɗannan kafira har ya je dawo, gabar da za ta hana shi soyayya da mawalata da jibintacce niyya da su, sai dai mu'amala wadda bata saba wa shari'a ba. Sharadi na biyu, ya zama yana da damar ya bayyana addininsa, ya yi izza ya fito ya nuna shi musulmi ne, kuma yana da damar ya gudanar da duk wani aiki na addininsa ba tare da an hana shi ba. In dai har zai je can ya zauna, to ya zama zai iya tsayar da sallar jami'i, zai iya sallar juma'a, zai iya bayar da zakka, zai iya yin azumi, zai iya tafiya aikin haji in lokacin aikin haji yayi, da sauran abubuwa na sha'irul din duka zai iya yi. In ko ba zai iya yin waɗannan abubuwa ba, to bai halatta ya je garin kafirai ya zauna ba. in ma a garin ya samu kansa to dole yayi hijira ya bar wannan garin yasa al-Mughni a cikin littafin sa Ibn Qudama a cikin littafin sa al-Mughni Ibn Qudama a cikin littafin sa al-Mughni juz'i na 8 shafi na 457 yana magana akan kasakashen mutane wajen yin hijira sai ce ɗaya daga cikin su ahduha man tajibu alai ɗaya daga cikin kasakashen masu hijira akwai wanda hijiran ta wajaba a kansa yace wa huwa man yaqdiru alaiha shine wanda yake da iko yin hijira wala yumkinuhu izharu dinihi wala yumkinuhu izharu dinihi kuma bai iya bayyana addinin sa inda yake wala tumkinuhu min iqabati wajibati dinihi a inda yake din nan ba zai iya tsayar da wajiban addinin sa ba min al-maqam bayna al-kuffar wa tu ma al-maqam bayna al-kuffar tare da zama cikin kafire ba zai iya tsayar da addinin sa ba ce fa hadha tajibu alaihi al-hijra to wannan hijira wajibi ce a kansa ya jawo ayat nan da muka karanta da su daga wannan shine sharadi domin yake cewa a ƙarshe yake cewa ma la yutimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun duk abinda wajibi bai cika sai da shi shi ma menene shi ba wajibi ne inde har wajibin ka tsayar da sallah bai cika sai kai hijira to hijira ta zama me zama wajibi inde wajibin azumi bai cika sai kai hijira hijira ta zama wajibi in wajibin aikin haji ba zai cika ba sai kai hijira to hijira ta zama wajibi duk abinda wajibin sa bai cika wajibi ne bai cika sai da wannan abun to shi ba wannan abun ya zama wajibi wannan kaida ce fiqhiyya malaitimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun to bayan mutum ya cika waɗannan sharuɗa guda biyu da muka ambata yana da addini mai karfi da bara'a a zuciyarsa da kafirai sannan kuma zai iya tsayar da addinin sa ya fito ya bayyana shi ya tsaye da duk wani wajibi da ya hau kansa a garin kafirai yanzu ya cika sharuɗan guda biyu to wannan yana da damar ya zauna a garin to anan sai ya kasance to shi kuma zaman zai kasu kuma kashi-kashi to me ya kai ka yanzu mun ji zaman an samu damar ka cika sharuɗan na ka zauna to shi kuma zaman na menene me zai sa ka je ka zauna me dalilin zama me sababin zama to sai zaman ya zamo ta dalilai ne da yawa zai iya zama ta dalili kamar haka dalili na farko so kake ka je ka zauna a garin kafire dan kai da'awa dan ka kira su zuwa ga addinin musulunci bayan ka cika waɗancan sharuɗa an gane to kada so niyyar ka ta zauna kada ka zauna can dan kai da'awa ne zuwa ga addinin musulunci ka kwadaitar da su zuwa ga musulunci wannan wani nau'i ne na jihadi wannan zai zama fardu kifaya farilla ne ma a samu wasu daga cikin musulmi da za su je su yi wannan aiki a samu wasu da za su dauke ma sauran musulmi nauyi an gane ga duk wanda yake da ikon yi to zai iya yin wannan amma da sharadi ya zama da a wannan da kaje yi za ta samu za ka iya yinta ba za a samu abin da zai hana ba in ka je za ka yi da'awar a natse kuma za ka kira su zuwa ga addini ma'ana abin da ya kai ka za a cimma guri an gane ko ba za a samu wani tarnaki da zai hana ka yin da'awar ba ko kuma ya hana a amsa da'awar ko ka yi ya hana a amsa ya zama kana yi kuma ana samun masu amsawa domin da'awar musulunci tana daga cikin wajibai na addini kuma hanya ce ta manzanni kuma Allah ya umurci annabin sai isar da sakon addinin abin nan annabi yayi umurni a isar da sakon sa a kowane zamani a kowane guri ce ballighu anni walau aya ku isar daga gare ni ko da aya ɗaya ce da haka annabi yayi umurni a ko ina ka je ka yi da'awa in ka samu dama a kowane zamani ka yi da'awa ka kira mutane zuwa ga addini amma in ya zama in ka je ba za a bari kai ba ko ba za a bari mutane su amsa ba ko wani abu irin wannan to kaga ba fa'idar ka je ka zauna kuma ba fa'ida dalili na biyu ya zama za ka je can ka zauna ne dan ka karanci halayyar kafiran ba da'awa za ka yi ba ba kiransu za ka yi zuwa ga addini ba amma dan ka karanci halayyarsu ka san abinda suke kai na fasadi da gurɓacewar aƙida da kuma gurɓacewar irin yanda bautar da suke yi gurɓatacciyar bautar da suke yi da irin yanda tarbiyyarsu ta sukurkuce da irin yanda yake akwai hayaniya a cikin sulukinsu kaje ka koyo wannan dukkan sanyi da dabi'unsu suke dan ka zo ka tsoratar da mutane game da su musamman masu ruduwa da su suna gana ai sun fi mu ci gaba sun fi mu kaza inda zaka je garin kafiran ka zauna wani gurin zaka gane bala'in da suke ciki yafi namu akwai wanda ko gidan kwana bai da shi talaucin da suke da shi yafi namu a wasu gurere in an tashi hasko muku ne sai a hasko gurin mai kyau ko kuma in an tashi haska ku sai a hasko ɗan tamuwa sai hankalin ka ya dauki kakan ai su can lahiya lau suke ka kuma nan kama fi su kwanciyar hankali mutum da wake samu kulle yana kashe kan shaci saboda suna cikin matsala to ya karanto halayyarsu ya zo ya bayyana ma masu sha'awar irin rayuwarsu to ita ma wannan zaman irin wannan zaman a can kaga shi ma wani nau'i ne na jihadi saboda abin da zai za a samu na fa'idodi na karantar halayyar kafirai ya san su kuma ya zo ya bayyana wanda wannan zai sa mutane su kwadaitu game da addinin musulunci su san addinin musulunci shine lafiyayyen addini wanda yayi mabiyansa gata domin lalacewar kafirci dalili ne akan gyaruwar musulunci dama shi ka'ida ne tsakanin kafirci da musulunci kamar tafukan sikeli guda biyu ne a duk lokacin da sikelin musulunci yafi nauyi inda kafirci ya rage nauyi na musulunci ne zai yi nauyi in kuka bari sikelin musulunci ya rage nauyi na kafirci ne zai dago kun gane ko haka ne dama kaman tafi sikeli ne guda biyu ashe a duk lokacin da kaje ka karanci halayen da suka bayyana ka tona asiri mutane suka guje su suka gano addinin musulunci shine abin bi to kaga nan musulunci zai samu daukaka wa bididdi hata tamayyazul ashiya sai an san kishiyar abu ake iya tantance shi da kishiyar sa to amma shi ma da sharadi ya zama wannan manufar taka da kaje yi zata tabbata zaka samu fa'idar abin da kaje yi sannan kuma ba tare da an samu wata mafsada mafi girma ba wanda zata biyo baya idan in kaje ba za ka samu fa'idar da kaje domin ta ba ko kuma koda ka gano halayyar ba za ka iya yadawa ba za ka iya fada ba kana garin kafirai din kaga wani halinsu mara kyau amma ba za ka iya yadawa aji ba kun gane a hana ya zama ba za a bari ka yada ba ba za a bari ka karantar ba za a bari ka sanar da mutane halin da ake ciki ba ko kuma idan an baka dama ka sanar da mutane halin da ake ciki to wannan zai bayi zuwa ga su ma su tashi su zagi musulunci su ma su tashi su zagi Allah su zagi alqur'ani to kuma dai ba za ka yi ba ba za ka je ka zauna ba Allah ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu Allah adawan bighairi ilm kadhalika zayyanna likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum wa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun kada ku zagi waɗanda suke kiran wani Allah wannan zai sa su zagi Allah adawan saboda kiyayya bi ghairi ilmi ba tare da ilimi ba Allah ya hana ka zage su irin zagin da zai sa su ma su zage ka to kenan ɗayan biyu ne ko kuma in ka je ka karanci halayyar ba za a bari ka faɗa ba ko kuma in ka karanci halayyar ka faɗa to zai sa su ma su tunzara su tashi su yi ta zagin musulunci sai ta yi musulunci sharri wannan ma sai ka fasa ba za ka je garinsu ka zauna ba to wannan zai yi kama da wanda zai je garin kafirai din yayi leƙen asiri shi ma duka ɗaya ne domin ya san abin da suke shirya wa musulmi na kaidi don ya tsoratar da musulmi game da su shi ma zai yi kama da wannan kawai ka je can ka zauna amma don CID ka zamo mai aka ce masu ɗan leƙen asiri ga musulmi kada ganin me ake shiryawa na kaidi ga musulmi da musulunci to sai ka rika ba wa musulmi labari kamar yadda manzon Allah ya aika Huzaifa bin al-Yamani garin mushrikai a yakin Khandaq fi ghazwatul Khandaq ya aika Huzaifa bin al-Yamani dan ya je yi leken asiri dan ya samu labarin su to wannan shi ma ya halatta kaso na uku shine wanda zai je ya zauna a garin kafirai saboda wata bukata ta daula sauri ka hudu wayannan da Allah wanda zai je garin kafirai ya zauna dan wata bukata ta ƙasa bukatar ƙasa ta ƙasa da ƙasa alaka ta ƙasa da ƙasa dan wato a samu tsarin gudanar alaka tsakanin daular ku da daular su samu tsarin alaka kamar jakadanci wanda zai ji zama a matsayin jakada to wannan babu ne shi wannan misali ne to inda kasa ce ta tura ka hukuncin zaman ka hukuncin abin da ya kai ka in abin da ya kai ka halal ne halal ne ka zauna in abin da ya kai ka haram ne haram ne ka zauna in kasa ta aika ka dan kai abin da yake ya halatta ba laifi in ta aika ka dan kai abin da kake kai abin da yake bai halatta a musulunci ba to bai halatta ba ko kun fahimta haka wanda in aika dalibai su zo su yi wani karatun da ba mu da shi ana to ana aika wasu tare da su dan su rika sa musu ido kamar larabawa suna yin wannan suna akwai wani ilimin da ba a samun shi a nan inda suke sai an tura su kasan kafirai to sai kowa a aika wasu wakilai tare da su suna sa musu ido su zo su yi karatu su zo gurin su a ai musu karatu kuma na musamman a kula da tarbiyyarsu har sai sun yi shekarun da za su yi shekara hudu ko sama da haka ko ƙasa da haka su kare karatu su dawo akwai wanda za a dauka ko ma a biya su kuɗi kawai don su je su yi wannan zaman don su sa ido akan ɗaliban kar su lalace ta kan shi ma irin wannan zaman ya babu laifi shi ba babu laifi kaso na hudu shi ne wanda zai je ya zauna a gari don kasuwanci kasuwanci ne ya kai shi ya je ya zauna a garin kafirai ko ibulaguro ya je ya zauna a garin kafirai don ya yi kasuwanci ko kuma don ya yi jinya to shi ma wannan ya halatta da gwargwadon bukatar da ta kai shi ka ce ya halatta malaman ilimi sun nassanta halaccin shiga garin kafirai don a yi kasuwanci kuma suka nakalto wasu asar akan wannan daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zo garin kafirai don ka yi saya ko ka sayar ka yi kasuwanci ka dawo amma tare da waɗancan sharuɗa ku kiyaye waɗancan sharuɗa na baya in an cika su na biyar kaso na biyar wataƙila shi ne na ƙarshe ko na kusa da na ƙarshe zama a garin kafirai kashi na biyar mutum ya je ya zauna a can don ya yi karatu karatu ne ya kai shi ya je jami'a ko ya zo wani karatu ko na bi irin wannan ya je don ya yi karatu to shi ma wannan kaga jinsin sa ɗaya na abin da ya kamata zama ne na bukata kamar wanda kasuwanci ne ya kai shi bukatar kasuwanci ta kai shi ko wanda bukatar jinya ce ta kai shi to shi ma haka wanda karatu ne ya kai shi shi ma kamar wancan ne to sai dai ita wannan tafi sauran hadari shi zuwa kai karatu a can yafi sauran hadari kuma yafi tsananin kawo matsala ga addinin mutum da ɗabi'unsa da halayensa domin meye matsalar shi ɗalibi kullun yana jin mai shi ƙasa yake kuma malaminsa sama yake da shi a kullun ɗalibi yana jin wannan a ransa kana ganin kai ƙasa kake ga malaminka malaminka shine sama da kai wannan zai sa ka rika girmama malaminka zai zaga ɗalibai suna girmama malamansu kuma zaka ga malami koyaushe yana dan kalatar ra'ayin malami da tunanin malamin da sulukin malamin ɗabi'unsa zaka ɗalibi yana kwaikwaya to wannan zai sa kai in malaminka kafiri ne ka rika ta kalidanci kana koyi da shi sai wanda Allah ya tsare shi wanda kuma ɗan kaɗan ne wanda suke samun kariyar Allah sannan kuma ɗalibi zai rika jin koyaushe yana da wata bukata a wajen malaminsa wanda wannan zai sa ya rika nuna wa malamin kauna ya rika san shi har ma ya rika mudahana da shi game da addininsa yana dan sassautowa iya ga yana wani abu da bai dace ba bai iya masa magana shi ma kuma ya rika dan sassautawa saboda kar a ce kaza ne ka a ce kai musulmi ne sai kaga ya dan rage gemu ya aske ya yi kaza yawa abubuwa dai haka dai yana wata mudahana wadu law tudhinu fayudhinun saboda ya samu abin da yake bukata wajen malama sannan kuma ɗalibi a duk inda yake zaka ga yana da abokanan karatu abokanan karatun nan zai samu wanda za su zama abokanansa zai zama yana son su yana mawalati da su zai rika kalata daga gare su kaga wannan kuma akwai hadari a cikin wannan to saboda wannan malamai suka ce dole a kiyaye game da wannan tura yara su yi karatu in dai ba an tura wasu tare da su da za su sa ido akan su ba ka saki ɗanka ko ƴarka wani mace ma yake saki ƴarsa mace ta kai kasan turawa karatu ita kadai ba kowa tare da ita wanda ko a ƙasar musulmi ne ai ka saki tunkiya ne a cikin kuraye balantana ƙasar kafirai ta je ta ta yi karatu ita kadai wanda bulaguro ma na wuni ɗaya da kwana ɗaya mace ta yi shi ba tare da muharrabi ba haramun ne ko a ƙasar musulmi ne ta je ta zauna ta yi shekara hudu tana karatu a jami'a a ƙasar kafirai wannan ba karamar matsala bace ita dai iyama ce bai halatta ba sai tare da muharram shi da namiji kuma iya cika wadancan sharuɗa zai kiyaye to ya halatta babu laifi sai dai akwai hadari hadarin zai sa a sa masa shi kuma sharuɗa akan wannan kafin ya je yayi karatu a sa masa wasu sharuɗa wanda sharuɗan su ne abinda zamu rufe da su wanda zai je yayi karatu a garin kafirai to akwai buƙatar wani ko zuwa darabi sai mu tsaida wanda zai je yayi karatu a garin kafirai to akwai wasu sharuɗa da malamai suka sa wanda ake son ya kiyaye dan ya tsira da mutuncinsa da addininsa suka ce abu na farko ya zama wa ɗalibin yana da mustawa mai girma ta nunar hankali idan mutum ne wanda hankalinsa ya nuna wanda zai iya bambance tsakanin abu mai amfani da abu mai cutarwa mutum ne wanda zai rika yin nazari game da abin da zai zo nan gaba abubuwa na mustaqbal wanda suke nesa zai iya hango su amma a aika yaro karami wanda hankalinsa bai nuna ba ko ya mace wanda kaga shine mafi hadari shine abin da yafi komai hadari game da addininsa da dabi'unsa da sulukinsa sannan bayan hadari ne gare shi kuma hadari ne ga al'ummarsa domin idan yaje ya dawo to zai zama guba ga al'ummarsa zai je ya dawo ya fesawa al'ummarsa wannan guba da yaje ya kwankwado daga waɗannan kafira kamar yadda wannan ya sha faruwa da dama yara na Misra lokacin da suka fara zuwa Faransa suna yau karatu suna dawowa mace zaka ga daga filin jirgi take cire hijabi ta yadda daga filin jirgi haka wata taje mace ta farko da ta fara zuwa Faransa ta yi karatu daga filin jirgi ta cire hijabi ta yadda daga nan kuma ta fara wato propagandin wannan hijabin da aka wajabta mace ta sa ta waya ne tauye haƙi ne taitayi sai ta ci nasara sai da ƙarshe aka sa ranar ƴancin mata game da sa hijabi a Misra aka sa rana aka ware rana ma ranan da ta zo aka zartar da doka cewa zai hijabi ba dole bane akan mace haka mata suka zo suna kona hijabi suna murna suna kona hijabi abin nan mace ta cire hijabi ta jefa cikin wuta yau sun samu ƴanci to kaga gubar da ta dawo musu da ita to wannan ita ce matsalar da ake gudu da yawa daga cikin waɗannan da ake aikawa karatu sukan dawo da abin da ba da shi suka tafi ba sukan dawo karkatattu ɗabi'unsu da addininsu a karkace su zo su zama cuta ga al'ummansu su zama annoba ga al'ummansu su rikita wa al'ummansu addini da sauran abubuwa irin wannan sharadi na biyu suka ce dole ya zama wannan ɗalibin yana da ilimi na shari'a wanda zai iya bambance tsakanin ƙarya da gaskiya da wannan ilimin domin kada a yaudare shi da shubuhohi na ƙarya ya ga abin da yake shubha ne ya ɗauka cewa gaskiya ce ko ya ɗimauce alal aƙalla ko kuma ya dawo ya bi ɓata a hadisi annabi ya ce Allahumma arini al-haqqa haqqan warzuqni ittiba'a wa arini al-batila batilan warzuqni ijtinaba wa la taj'alhu multabisan alayya fa adilla ya Allah ka nuna min gaskiya gaskiya ce ka bani ikon binta ka nuna min ƙarya ƙarya ce ka bani ikon guje mata yace kuma kada ka sanya ƙarya wato tsakanin ƙarya da gaskiya su cakule min in kasa ganewa in kuma daga baya in zo ya bace to alal aqalla in kaje ka zauna in baka da cikakken ilimi tsakanin gariya da gaskiya za a cakula maka ka kasa ganewa karshe mutum ya ɗimauce ko kuma ya bi ƙaryar ma ya ɗauka cewa ita ce gaskiyar sharadi na uku ya zama ɗalibi yana da wato ƙarfin addinin da zai kare shi ya kare shi daga kafirci da fasikanci domin mai raunin addini idan ya je garin kafirai ya zauna to ba zai tsira ba sai wanda Allah ya kubutar domin ƙarfin masu kawo masa hari shi kuma yana da raunin garkuwansa mai rauni ce masu kawo harin suna da ƙarfi shi kuma garkuwar da za ta kare shi tana da rauni an harbo maka an jeho maka bam sai ka ɗaga hannu ka ce za ka kare shi haka ba ka da garkuwa mai ƙarfi da za ta iya kare maka wannan domin sabubban kafirci da fasikanci a can suna da ƙarfi kuma suna da yawa kuma nau'i daban-daban ne to idan mutum yana da raunin imani yana da raunin taƙawa to zai iya faɗawa a cikin wannan abubuwa na fasikanci sharadi na hudu ya zama ƙananin buƙata ne yasa za a tura shi can yayi karatu ya zama ilimi ne da musulmi suke da buƙatarsa sosai-sosai kuma babu wannan ilimin a garin musulmi babu shi a wata ƙasa ta musulmi da zai je can ya nema a garinsu babu kuma ƙasarsu tana da buƙatar wannan ilimin, al'ummar sa tana da buƙatar wannan ilimin, to kaga wannan buƙata ce ta sa zai je ya karatu. Amma idan ilimi ne wanda yake a cikin fudulul ilm, wanda ba maslaha bace ga musulmi, ba maslaha bace ga garuruwan musulmi, wata maslaha ce ta kansa kawai, kawai ke zama injiniya, kuma injiniyoyi ga sanan sun yawa ba su da aiki, sai yake zama likita, sai yake zama kaza ga sanan kuma ilimi da ko ina ana samun sa, to bai halatta dan wannan ilimin yaje, tunda akwai shi anan ya tsaya neman shi anan, ko akwai shi a wata kasa ta musulmi yaje can yayi karatu, domin zuwa garin kafirin dukiya ce kawai za a tozarta, sannan kuma a dawo da wata aqida daban. Sharadi na shida na karshe suka ce wato shi da ya kasance abin nan, wannan shi ne sharadi na hudu da malamai suka sa game da me, game da dalibi wanda zai je karatu kasar kafire. To kaso na shida nan masu zuwa can su zauna, ai wannan shi ne kaso na biyar muka faɗa, dalibin da zai je ya zauna. To akwai kaso na shida na wanda zai je garin kafire ya zauna, shi ne ya je ya zauna kawai don ya mayar da garin garinsu, shi ne na shida, ya je ya zauna a can don ya mayar da garin garin zama. To kuma shi kuma wannan ya fi haɗari ma fiye da wanda ya je neman ilimi, ya fi haɗari fiye da wanda ya je ce neman ilimi, saboda mafsadodi da za su rattabu a kan wannan, domin zai mayar da zai zama shi ɗan ƙasa ne, ya riƙa je shi ɗan ƙasa ne, duk wani abubuwa da ya shafi ƙasa shi ma ya shafe shi, ya riƙa ƙaunar ƙasar yana ƙaunar mutanen ƙasar, ya yawaita kuma yawan kafirai, ya ƙara wa kafirai yawa, kuma ya yi iyali, ya ai wataƙila ma ya auri wata arniya, ko kuma alalaƙalla ko ya auri musulma ɗin, kuma kaga ɗiyansa za su tashi da ɗabi'u na kafirai, su koyi ɗabi'un kafirai da al'adun kafirai, wataƙila ma su riƙa koyi da su a aƙidansu da bautansu. Shi yasa ya zo a hadisi, wanda hadisin duk da wasu malamai suna maganganu a kansa, annabi ke cewa man jama'a al-mushrika wa sakana ma'ahu fa huwa misluhu, duk wanda yayi tarayya da mushriki ya zauna tare da shi to ya zama kamar sa. To hadisin yana da rauni, duk da wasu malamai suna hassana shi, suna cewa hasanu li ghairihi, kamar yanzu a silsilatul as-sahiha hadisi mai lamba 2330 yace sahih hasanu li ghairihi. Akwai kuma hadisin da ya tabbata daga Qais ibn Hazim daga Jarir ibn Abdullah al-Bajali, mazala ne cewa ana bari'un min kulli muslimin yuqimu bayna ashhuril mushrikin, ni nayi bara'a da dukkan musulmin da zai je ya zauna a tsakankanin mushrikai, ya zauna a garin ya mayar da gurin garin zaman sa. Qalu ya rasulullah walima, sahabbai suka ce dan me ya manzo Allah, Allah yace la, yace la tara'a naruhu, yace kada wutan su ta ga juna, ma'ana kada ya zauna ta yadda za su yi makotaka, in wannan ya kunna wuta wannan yana gani, wannan ya kunna wuta wannan yana gani, ko kuma kada su yi kamantacceniya da juna. Hadisi Abu Dawud da Tirmidhi sun fitar da shi, da yawa daga cikin marawaita sun ruwaito shi mursal daga Qais ibn Hazim daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Tirmidhi yake cewa naji Muhammad ibn al-Bukhari yana cewa hadisin Qais din nan mursal ne, hadisi ne wanda Albani ya abin nan ya tabbata ya sahaha shi a cikin silsilatul ahadith as-sahiha, hadisi mai lamba 636 haka a cikin Irwa'il Ghalil, hadisi mai lamba 1207 haka a cikin Sahihul Jami', hadisi mai lamba 1461. Domin in dai mutum musulmi ne, ba ni za a yi zuciyarsa ta dadada ya zo ya zauna a tsakankanin kafirai, duk inda ya duba kafirci ne, nan ana cin alade, nan mata tsirara, nan kazari, ya je ya zauna kuma yana jin daɗi, akwai matsala? In dai musulmin kirki ne, bai jin daɗi, ko a garin musulmi kaga wani ya biyo wata ta biyo da wani abu, ai sai ranka ya ɓaci, balanta na garin kafirai su da ba doka bace ba a kansu, yaga ana shilin kafirci, ana kada tutarsa, ana in wani abu ya same shi za a je kotu a yi masa hukunci, za a yi hukunci ne ba da hukuncin Allah ba, yana ganin haka da idansa, yana ji da kunnensa, kuma ya ji ya gamsu ne ya ci gaba da zama a gurin, kai akwai matsala a musuluncinsa, har ma yana danganta kansa zuwa ga wannan garin, ya zauna a nan tare da iyalansa, ya samu natsuwa da kwanciyar hankali duk da hadarin da yake ciki. To duk musulmin da ya samu kansa irin wannan halin, to gaskiya musuluncinsa yana da rauni, musuluncinsa yana da haka, zama kamar yadda garin garinku, ka bar ƙasarku ka koma can ka zauna kamar yadda garin garin zamanku, to yafi komai hadari, dan hadarin ba zai shafi ka kai kadai ba, har da iyalinka da ƴaƴanka za su tashi ɗabi'a ta arna, wasu ma kawai su zama arna, wasu su zama arna, duk wani hukunci. Yaushe ne nake tattaunawa da wani Balarabe, ke cewa mata ce ya aura, ƴar garinsu ce, shi Balarabe ɗan Algeria ne, yaje can Faransa ya zauna, sai da zai yi aure sai ce to kar ya aure Faransiya a samu jarabawa, sai ya dawo sai ya aure Balarabiya ɗan ƴar garin su. Da ta je can kawai sai ta juye ta koma su, ta koma Turawa. Karshe yayyayi ya shawo kanta ta ki har ta kai suka rabu. Da suka rabu aka kwace gidan shi da ya gina da komi aka ce nata ne, shi ya koma takasi. Zai koma aikin takasi, bai ba gida ba kaza, sai dai haya zauna. Da da gidan shi da komi lafiya kalau, amma da ita din yanzu da ɗiyan nashi duka wanda ya haifa a can wajen ɗa nawa yake mu, da ɗiyan duka suna can sun zama wani abu daban. Ya kuma ya koma yawon takasi. Allah ya kiyaye. To da su ne a takaice lokaci ya yi matsaya daga nan. Abin da ya sauwaka da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai, Allah ya ba mu lada. Kurakurai Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.